أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka, ranar Narba, a inda yau muna 23 ga watan 11 shine watan Zulqa'ada. Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1443 domin ci gaba da karatun wannan littafi na Muwatta Imam Malik, ruwaya Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi, daga babban malamin sa na hadisi na duniya Imam Darul Hijra Imam Malik, Allah ta'ala kaji kansu da rahama baki daya. Kuma wannan shine darasinmu na 175 a cikin wannan littafi mai albarka, inda har yanzu muna nan cikin kitabu Talaq, amma za mu tayi sabon babi, babun ma jaa fil ihdad, babin da yazo yayi magana akan abin da ya shafi takaba. Idan aka ce takaba, yana kasancewa na ga matar da Allah ya kaddari mijinta ya wafati ya koma ga Allah. To jiran zaman da za ta yi a wannan lokaci shine ake ce matakaba. Wannan jiran da za ta yi shine za ta hanu mina zina, za ta hanu daga yin kawa. Kuma idan aka ce kawa, dukkaninta ta bangaren abin da ya shafi al-libas, ta bangaren abin da ya shafi madauri, duk wata sutura wadda ake sakawa ko ake daurawa domin kawa. To mace wadda mijinta ya rasu take yin takaba, za ta nisance ta. Haka nan watsif, duk abin da ya shafi turare mai kamshi ko abin da ya shafi mai mai kamshi, to za ta nisance su. Kai malamai na fiqhu suka ce dukkan abin da ya kasance min dawa'il jima'a, yana kira zuwa ga jima'i, zuwa ga saduwa, wajibi na a wannan lokaci mace lokacin da mijinta ya wafati to ta nisanci waɗannan abubuwa. Akwai bambanci tsakanin al'idda da al'idat. Ita idda tana kasancewa ne ga matar da mijinta ya sake ta. Saki ko ya kasance raja'i ko ya kasance ba raja'i ba. Wannan jiran da za ta yi da ya tsarki uku, in mai ciki ta jira har ta haihu, to wannan shi ake ce da shi al'idda. Ita kuwa ga wadda mijinta ya rasu, za ta hanu ne daga yin abin da ya shafi dukkan abin da ya shafi kawa, to wannan shi ake ce da shi al'ihdad. Wanda yake farkon musulunci, idan mace mijinta ya rasu ya koma ga Allah, to za ta zauna ta yi ta kaba a tsawon shekara ɗaya. Amma kuma daga baya Allah ta'ala ya share wannan hukunci, aka mai sai wata hudu da kwana goma. A Baqara Allah matsaukakin sarki yake cewa allazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Saboda haka farkon musulunci mace za ta zauna ne shekara daya, in shekara ta cika to a wannan lokaci ta ƙara abin da ya shafi idda. Daga baya Allah matsaukakin sarki sai saukar da wata aya a nan dai cikin suratul Baqara, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Saboda haka za su yi wata hudu da kwana goma. To na Imam Malik yace haddathani yahya an Malik yahya ibn yahya al-laythi al-andalus cewa ya jiyo daga babban malamin sana hadisi na duniya Imam Malik an Abdullah ibn Abi Bakr, shi ko daga Abdullah dan Abi Bakr bin Muhammad dan Muhammad bin Amr bin Hazm dan Amr dan Hazm an Humayd bin Nafi', shi ko yajo daga Humayd dan Nafi', wanda yake shi Humayd dan Nafi' balansari na mutumin Madina na kuma tabi'i ne, bi ma'ana wanda yayi karatu ga sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yake cewa an Zainaba binta Abi Salama, daga Zainab diyat Abi Salama, kenan ita wannan Zainab diyat Abi Salama abu lace ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin Ummu Salma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne bayan mijinta ya wafati ya rasu ya koma ga Allah madaukakin sarki. To ita Ummu Salma tana da diya wadda ake ce da ita Zainab. To ita wannan Zainab annaha akhbarathu, lalle ta bashi labari, wane na shi Humayd ibn Nafi', ta bashi labari bi hadhihi al ahadith al thalatha, da wadannan hadisai guda uku. Ina suke? Qalat Zainab, Zainab tace dakhaltu ala ummi habibata zawjin nabiy sallallahu alayhi wa sallama, tace wata rana na shiga a wajen Ummi Habiba. Wace ce Ummi Habiba? Ita ce Ramla, wannan a laqabinta kenan ana ce da ita Ummi Habiba, amma sunanta ita ce Ramla zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa sallama. Ita Zainab tace ta shiga wurinta hina tuwafiya abuha Abu Sufyan ibn Harb, lokacin da babanta Abu Sufyan bin Harb ya rasu ya koma ga Allah, domin ya rasu shekara ta 32 bayan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To lokacin da labarin rasuwar wannan mahaifin nata ya zo mata, fada'at Ummu Habiba bi tibin, sai ta Ummu Habiba ta yi kira ta nemi a kawo mata turare, fihi sufratu khaluq, wannan turaren a cikinsa akwai abin da ya shahi nau'i na fatsifatsi na turare au gairihi kowaninsa. Fada'anat bihi jariya, wannan nau'i na turare wanda yake sufratu khaluq, wanda anka kawo mata sai ta shaha wannan turare ga jariyatan, ga wata kurkiya wata buya ta shaha mata wannan turaren. Summa masahat bi'aridaiha, sannan ita Ummu Habiba bayan ta shafa ma wagga kurkiyar wagga buyar wannan turaren abinda ya rage ga hannunta sai ta sha bi'aribaiha ga abinda ya shafi kumatunta aribaiha shine kumatunta wannan kunci da wannan kunci a lokacin da ta shafa wannan turaren summa qalat sai ita ummu habiba ita ramla mata annabi sallallahu alaihi wasallama tace wallahi mali bi tib min haja tace ta rantsi da Allah ita ba ta da wata bukata ga abin da ya shahi turare ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul tace sai dai ni kawai na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa لا يحل لامرأة باي هلتا غمتشي تؤمن بالله واليوم الآخر دتكي إيماني دا الله دران الله يرى أن تحد على ميت تيتكب قابن دي شاهمة تتي فوق ثلاث ليال سمد قوانا أكو إلا على زوج سيقى قابن دي شاهمي جنتا أربعة أشهر وأسرى وتهدد كوانا قوما تبو داك كونغا أي ونن دي الرسول أبا مجن تبني كوبا هكبا ما هي سينا شيني أبو سفيا تبو داك كاركينا شيكا نونا مي لوكا تندما تي تكيين أبن دي شافي تكبا الإهداد جميزن تا duk abin da ya shahi abin da ake cewa gashi na kawa ne to ba za ta yi amfani da shi ba kamar yadda bayani ya gabata an gane ko to kuma mace ba za ta yi takaba akan wani ba sama ga kwana uku sai gami sai ga abin da ya shahi mijinta miji kuma za ta yi arba'ata asurun wa asra wata hudu da kwana goma kamar yadda bayani ya gabata wata ayata suratul baqara walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra za su jira wata hudu da kwana goma ba za su yi kawa ba za su yi komai ba lokacin da suka kammala to a wannan lokaci sun halatta ga abin da ya shafi mazaje su yi aure amma in ba ku manta ba can lokacin da mun kai magana akan abin da ya shafi al'idda akwai abin da ake ce da shi tadakhulul iddat yadda wata idda take shiga cikin wata yadda wata idda take shiga cikin wata a kunga idan ya kasance a mace mijinta ya rasu ya koma ga Allah to kunga abin da shari'a ta ce ta yi a wannan lokaci in ba ta da miji mi za ta yi al'idad za ta yi za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma za ta nisanci waɗancan abubuwa na ƙawa to bayan sun kammala a wannan lokaci sai ta yi aure to kunga in tana da ciki ba to kunga in tana da ciki ba magana aure gare ta sai ta yi sai ta haihu wannan ciki in ta haihu to shikenan kamar yadda Qur'ani ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna ma abuta ciki abinda ajali a wannan lokaci su haihe ciki saboda haka idan ta haihe ciki to wannan lokaci ta halatta ga abin da ya shafi mazaje qala zainab na'am wannan babu ko ne na'am qala zainab tace summa dakhaltu ala zainab binti jahshin tace sa'an nan ni shiga a wajen Zainab diyajashin zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ma matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yanzu dai ita ce waccan Zainab din an gane ko sai ta shiga wajen Zainab bintu Jahsh mata annabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwafiya akuha lokacin da dan uwanta ya rasu kun ga ita waccan mahaifinta ya rasu ita ku wannan dan uwanta ya rasu shine Abdullahi bin Jahsh shine Abdullahi dan Jahsh lokacin da ya wafati ya koma ga Allah madaukakin sarki sai ta shiga wurinta. Lokacin da ta shiga wurinta fada'at bi tibin, ita ma sai ta yi kira ta ce a kawo turare, ta nemi turare. Fa masat minhu, ta shafa wannan turaren. Summa qala, ta ce wallahi ma li bi tibi min hada, ka gani ita ma ta faɗi irin yadda ita Ummu Habiba ita ce Ramla mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta faɗa, ta ce ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت دزعت تكبا أكمت فوق ثلاث ليال سمدق وانا أكو إلا على زوج صفة أكمجنت أربعة أشهر وأسرى ذات وتهد دقوانا قوم أنقانيكو تبوراكا ديوا إذا كإسامن متي أنت ما يفنت يا رسول kowanta ko kananta, to wata zata gidi ne sosai, wata ma zaka iske sai an sati kafin ta dawo cikin hayyacinta, zaka iske ba za ta sa suwahi masu kyau ba, ba za ta sa abin nan, ba za ta shafa mai mai kamshi ba, ba za ta sa turare mai kamshi ba, saboda ni saboda dai rashin natsuwa tare da ita. To in dai ba miji na ba dai jiyar da ta buga dai kada a wuce kwana uku, ina ba ta an fahimta, kada a wuce kwana uku. Kun ga ita Ummu Habiba ai mahaifinta na ya rasu Abu Sufyan bin Harb, ita ko Zainab binti Jahsh ai dan uwanta ne ya rasu Abdullah bin Jahsh, ta gaya mana wannan. Qalat Zainabu, Zainab ta sake cewa wa sami'tu ummi, kun ji ko, tace na ji mahaifiyata, wace ta Ummu Salama, Ummu Salama, saboda haka ya nuna mana ne, ya nuna mana ita wannan Zainab din Rabibatun Nabi sallallahu alaihi wasallama, an gane ko, ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haife ta ba, wannan illemi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana auren mahaifiyarta ita ce Ummu Salama. Zainab ta sake cewa, ta ce wa sami'tu ummi, na ji mahaifiyata, wace ta, tace Ummu Salamata, ita ce Ummu Salma, wace ta, zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, matan manzon Allah, ta kulu, ga abinda take cewa, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, tace wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah, fa qalat ya rasulallahi, sai wannan mata ta ce ya manzon Allah, inna bunati, lalle diyata, tuwaffi anha zawjuha, mijinta ya rasu ya koma ga Allah, wa qad ishtakat aynaiha, kuma idanuwanta suna ciwo, idanuwanta ba su da lafiya. Afa takhuluhuma, shin tana sa musu kwalli, kwalli kayan kawa ne ko ba kayan kawa ba, kayan kawa ne, za ta yi haka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce, la, ba haka ba, marrataini, har sau biyu annabi na cewa la 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 la, aw thalathan, koko har sau uku, tana sa musu kwalli, la, tana sa musu kwalli, manzon Allah ya ce a'a, kullu zalika yaqulu la, dukka haka yana cewa. Summa qala annabi, yace innama hiya arba'ata ashhurin wa asra, a abin sani kawar da an kace ta bari wata hudu da kwana goma ne. Wa qad kana ihda kunna fil jahiliya, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai dayan ku ta kasance tana zaunawa a lokacin jahiliya, idan mijinta ya rasu tarmi bil ba'ra, za ta yi jiwa da kashin dabba, ala ra'sil hawli, lokacin da shekara ta cika. To saboda haka yanzu anan ni zahirin hadisin yake nuna kenan, ko da idanunta na ciwo din ba za ta shafa mi ba, ba za ta shafa kwallin ba, an gane ko, shi zahirin yake nuna. Amma fiqhul hadis yana dauka akalla kusan ma'anoni guda uku. A lokacin da tace إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتك لحما تناسى مسك لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلا مرتين أو ثلاثة. wannan hadisi yana dauka cewa ta kasance idanuwan nata suna ciwo kuma ababen lalura idan bata shaha kullun ba rashin lafiyar zai cutar da ita kenan tana shafawa. Nassa hadisin yana dauka cewa shin za ta ci gaba da shahawa koko? To kaga za ta shaha ko ba haka ba, lokacin da idanun suka warke za ta doge da shaha kullun ko za ta dakata? Kaga za ta dakata koko. A nassa hadisin yana daukar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fahimci cewa wannan nau'i na rashin lafiya da aggareta koda ba a shaha kullun ba zai cutar da ita ba. Ina ba ta an fahimta? Koda ba za ta shaha wannan kullun ba wannan rashin lafiya ba zai cutar da ita ba, domin in ya kasance wannan rashin lafiya na ido yana cutar da ita, ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba ta fatawa ta shaha, saboda ni dinullahi yusru, addinin Allah sauki gare. Duk waɗannan ma'anoni wannan hadisi yana ɗauka, domin wannan shi ake ce ma dama fiqhul hadisi. Akwai ma'anoni waɗanda za su bayyana cikin maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba zahirin wannan hadisin zai bayyana wannan ma'anar ba. A'a, za ka ɗauko na hadisi ko ka ɗauko su nusus na shari'a sai ka fassari wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tunda in babin lalura na bayar da za a yi, ai dole sai ta shaha. Ina ba ta an fahimta? Ai kamar magana na da muka yi magana akan abin da ya shahi ita mai takaba, ai lokacin da za ta hannu daga kawa, ai ka ba magana ya wace wace, ba magana fita, ba magana atina atina, to illa lura wata kama ba ta da lafiya, kaga dole sai an fita. Koko ya kasance ba abin da za ta ci, za ta zauna a cikin gida wata hudu da kwana goma yunwa ta kashe ta? Kaga in babu wanda zai kawo mata ko mijin ba zai bar mata ba, kaga za ta fita ne, za ta fita ta nemo wannan abincin ta ci. To haka ma in ya kasance idanuwan taɗin suna ciwo ko ma labudda dubba a shaha wannan abin shahar ba, ana iya samun matsala, to kaga ya halatta ne, ya halatta ta shaha. Qala Umayd bin Nafi, sai Umayd dan Nafi yace fa qultu li Zainab, sai nace mai ita Zainab, ba ita ce ke ba labari ba, wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawli, me ake nufi da cewa idan mace ta zauna lokacin jahiliya idan mijinta ya rasu shekara ta cika tana ɗaukar kashin dabba ta yi jiwa da shi, me ake nufi da wannan? Faqalat Zainabu, sai Zainab ta ce kanatil mar'atu, mace ta kasance lokacin jahiliya kayan musulunci, idza tuwaffi anha zawjuha, in mijinta ya rasu ya koma ga Allah, dakhalat hifshan, sai ta shiga wani ɗaki, ta shiga wata shigifa wadda take walakantatta, wadda take ba mai kimtsi ba, wadda dai mutum ba yadda za a yi a ce a ba wani damuwa ba komai ya shiga irin wannan ɗaki ya zauna a ciki, shine hifsh. Tana shiga irin wannan ɗaki, walabisa sharra thiyabaha, sai ta sa tuwafinta waɗanda sun kai ko waɗanne zuma ƙasƙantattu walakantattuntuwa, walam tamassa tiban, kuma za ta zauna ba ta shaha turare, duk wani abu mai ƙarshi ba za ta yi amfani da shi ba. Kun ga abinda mace kenan ake mata lokacin jahiliya kafin musulunci, in mijinta ya rasu ya koma ga Allah za ta shiga hifshan, shi ne ita ce shigiha wadda adda kwarankwammai, wadda babu natsuwa, babu shara a ciki, wadda adda kamar shara a ciki kenan. sannan waladi sat sharra siyabaha na biyu kenan sai ta dauki suturarta wadda ba kyaukyawa ba sai ta sa ba ta shaha turare ba ta wanka wala shay'an balli wani abu hatta tamurra biha sanatun tana na a haka sai shekara ta shuɗe gare ta tana cikin ɗakin ga walakantacce ga tuwahi waɗanda suke ba na ƙawa ba ba wanka ba shaha mai ƙanshi ba sa turare sun matu ta bi dabbati himarin idan shekara ta yi sai a zo mata da dabba ta jaki au shatin ko akuya au tsairin ko tsuntsu fataftabbu bihi sai ta goga jikinta ga wannan jakin ko wannan akuyar ko wannan tsuntsu tace fataftabbu bihi fa qalla ma taftabbu bi shay'in tace ya karanta kwarai ya kasance ta zoza jikinta ga ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa illa mata face kai tsaye wannan abin ya mutu summa takhruju bayan haka sa'annan sai ta fito fatu da ba'ratan dan an ga ce ba'ra shine kashin dabba an gane ko sai a bata ba'ratan a bata kashin dabba fatarmi biha sai ta jiha da ita ta gabanta ko ta bayanta bayan ta haka summa turaji'u sa'annan ta koma ba'du bayan haka ma sha aga abinda ta so min dibin na abinda ya shafi turare au gairihi ko wani sa kaga me yake nuna mana kaga mataka ya musulunci tana zama ne tana zama shekara daya to kaga shi awwancan hukunci wanda ma farkon musulunci an kasance ana yin haka ba yanzu ni karanta muku ayat bakara ba walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan sai Allah ya ce wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj kaga za su yi shekara daya ghayra ikhraj ba tare da an fitar da su ba tare da sun fita ba to ana nan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wadda ke magana wata hudu da kwana goma walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna za su jira arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma kaga na musulunci ai ya fi sauki wancan na jahiliya kun ga ba kyau akwai abin da ya shafi wahal suwa ga mace sa'annan kuma akwai abin da ya shafi tsawaita mata lokacin da za ta yi ta kaba qala malikun imam malik yace wal hifshu ba san ta ambata ba tace sai ta shiga mi dakhalat hifshan imam malik zai fassara mana abin da ake ce ma hifshu yace al baytur radiu gida wanda yake ba kyaukyawa ba daki wanda ba kyaukyawa ba wanda adda ko matsayi kan da yace wata tabdu din nan da yace fataftabdu bihi idan aka zo mata da abin da ya shahid dabbatu himarin ko aka zo mata da shatin ko aka zo mata da tsai ba ta ce fataftabdu bihi ba me ake nishi da yace tamsahu bihi jildaha a wannan lokaci sai ta shafa ma ta goga wannan dabba ga abin da ya shafi jildaha hata jikinta a wannan lokaci da ta yi haka shine ne Imam Malik yake cewa kan nushra yadda ka san dabba tana goga jikinta ga bango haka take yi a wannan lokaci saboda haka wannan yana nuna mana cewa ita idda kafin musulunci mata suna yin ta ne tsawon shekara guda sa'annan kuma ga wani abu wanda suke yi lokacin da ta kammala idan ta kammala za a zo mata da dabba ko tsuntsu ta goga jikinta kuma kaɗan na za ta yi guga jikinta ga wannan dabbar da anka kawo mata face ta mutu tana ƙarewa sai a kawo mata a zo mata bil ba'ra a zo mata da kashin dabba sai ta yi jiha da ita wai mi take nunawa zaman da ta yi cikin wahala cikin abin da ya shafi tsawon nan lokaci ahwanu alaiha min faqari zawjiha wai ya sauki gare ta daga abin da ya shafi rashin mijin da ta yi shi take nuni jiha da ta yi da wannan kashin dabba wai abin da ta zauna din ga duka na tsawon lokaci na shekara daya cikin rashin wankan ga da rashin natsuwar ga da gashi nan dai to yayi sauki gare ta min faqadi zawjaha daga rashin mijin da tayi saboda shi ka ciyar da ita shi ka shayar da ita shi kai mata sutura to yanzu bashi nan ya koma wajen Allah madaukakin sarki to Allah ta'ala ya kara ganar da mu wa dasini am malik ya ba labari daga malik annasi'in shi ku ya jo daga nasi' an safiya daga safiya بنت أبي عبيد ليا أبي عبيد أن عائشة دغ عائشة وحفصة دغ حفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ما تم من ذا الله قرابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله سيرار أمنت الله استبت قلي سياتي لا يحل لمرأة بايها لتاقمتي تؤمن بالله واليوم الآخر da take imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala maitin sai ta kaba ga matacce fauqa salasi layalin sama ga kwana uku illa ala zawjin sai ga abin da ya shahi mijinta to wannan sai ta yi wata hudu da kwana goma kamar yadda bayani ya gabata wa da zuni an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu lalle labari ya kawo masa أن أم سلمة للي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمى ذا الله قالت لمرأة أم سلمة تاتي قوتماتا حاد ونما جاء الحالي تنا تكبا على زوجها أكن مجنتا اشتكت عينيها ونما يرى الله idanuwanta suna ciwo idanuwan ba su da lafiya fa balaga zalika minha sai labari ya kaimawa ummu salma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ummu salma ta ce mi iktayli bi kuhulil jila tace ki kwalli da kwallin nan na ismi kwalli na ismi akwai shi ma har yanzu mafiya yawa ma in ka je Saudiya kana samun irin wannan kwalli na al-ismi yanzu ma kun san abin a duniyar ta zama guda ko ina ma kana iya samu saboda haka tace ta yi kwalli da shi billahi da daddare wamsahihi bin nahar tace amma da rana ki shahi shi kun ga waccan magana da mun kai inda waccan matar ta zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diyatta idanuwan tana ciwo tana taha ma idanuwan ta kulli fa qala la manzon Allah ya ce a so bi ko so uku muka ce wannan zahirin hadisi yana daukar akalla ma'anoni biyu zuwa uku ko dai ya kasance dama idanuwan ba su da lafiya tana taha idanuwan sun warke shin za ta ci gaba da shahawa fa qala la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ko ya kasance idanuwan nata suna ciwo amma ko da ba a shaha kullun ba kuma bai cutar da idanu to tunda bai cutar da idanun akwai bukata a shaha ba bukata a shaha hadisin yana dauka haka ba za ka ɗauki hadisin zahirinsa ka ce da shi za ka hukunci ka ce ko da idanuwan mace suna ciwo a lokacin da ba ta da lafiya take ta kaba kuma ya kasance idanuwan sai da wannan kwallin suke warkewa ka ɗauko wancan hadisi ka ce da shi za ka fatawa ka ce haramun na ta shaha ta yi kuskure don ni waɗancan ma'anonin da mun ka ba wancan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi na ummu salma yana fassara wannan ma'ana ko ba haka ba saboda ga ummu salma ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hadisa ta yi fatawa ta ba da hukunci ba tare ta ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba kada wa za ta yi ba ashe ya nuna wannan fatawa ta samu ta ne daga mi daga tayyan halitta mijinta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kaza mi a fa'ida tace a shaha billahi da daddare tace wan sahihi bin naha amma da rana mi da rana a shafi ya nuna wannan kullin ana kawarishi to kunga wanda yake bai karatu ba darana yaga wanda adda haske ga karatu yayi abinda anka hana to shi zai dauka ai ba akan ma babal lalura anka ba zai dauka halaccin haji to saboda haka tunda kullin nau'i na ana kawa da shi kuma magani na to ta shafa da daddare tunda kun ga da daddare ba a cika ganinta ba da daddare ba a cika cewa lokaci da wanda za a yi kawa ba irin haka da to in dare sai ta shafa amma da zarar rana ta yi sai ta goge da safi kaga dai duk abin da anka sha daga hawa rana kayan kulluwa alfijir in dai magani na insha Allah ya shiga duk inda ake bukata to shi asirrin da annan wamsayihi bin nahar ta goge shi da rana wa haddathani an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo masa an salim bin abdullah daga salim dan abdullah wa sulaiman ibn yasar da sulaiman dan yasar annahuma kana yaqulani wadanda sun kasance suna cewa fil mar'ati a cikin mace yutawaffa anha zawjuha mijinta ya rasu ya koma ga Allah inna halalita idha khashiyat idan taji tsoro ala basariha akan ganinta min ramadin saboda ciwon ido aw shakwin ko wata damuwa asabaha wadda ta same ta kaga innaha taktahin za ta sha hukunci kun ga Imam Malik kun ga bayan ka muku hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ni nabi sai ya kawo hadisin mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wace ta ita ce Ummu Salma bayan ya tsari da kawo hadisin sahabiya ko mata Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo fatoyin mi tabi'ai guda biyu dawa dawa shine Salim dan Abdullah da Sulaiman ibn Yasa wannan yana daga cikin tsari na Imam Malik da kwarewar Imam Malik da girmamawa ta Imam Malik ga hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun sha gaya muku wannan magana saboda haka duk dan kankajelin da zai zo ya ce ma wai malaman fiqhu suna saba ma annabi suna saba ma hadisan annabi kaga mi yake nuna ma zahiri malaman fiqhu kenan ba su ganin darajar maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga magana tsakanin da Allah ba haka take da yanzu kun ga gashi babe na Imam Malik ya gina akan ni akan abin da ya shahi al-ihdar bai kawo maganar sa ba bai kawo maganar tabi'i ba bai kawo maganar sahabi ba sai da ya kawo maganar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya kawo maganar annabi sai ya ketaro ya kawo maganar mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ita ce ƴan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta yi karatu gare sa bayan ya kare sai ya kawo maganganun tabi'ai su ko ƴan makarantar wa ƴan makarantar sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga iyakar da ya ka'ida kenan wajen girmama maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tace innaha taktahilu aye innaha suka ce lalle ita wagama ta taktahilu za ta shaha kulli wa tatadawa bidawain ya halatta ta magani da magani au kulin ko kulli wa in kana fihi tibun koda akwai turare a ko da yana da kanshi in dai babu wani sai shi domin mi domin dinullahi yusrun in an kace ko da ijjan na fashewa haka za ta zauna to addinin Allah ba a sani da at-tashaddud ba babu tsanani cikin addinin Allah to kaga bayan haka qala malikun kaga imamu malike kaga hatta maganar tabi an wadanda ya karatu gare su an gane ko bai shiga gabanta ba sai da ya kawo nasu yanzu ga nashi yace wa in kana darura in ya kasance akan babal lalura na to ya halatta ta shafa inna dinallahi yusrun kaja sai ta yi addinin Allah sauki na kaji fikiru na Imam Malik to wannan magana da Imam Malik ya fa inna dinallahi yusrun kaga an ce ita mai taka ba ai ba ya halatta ne ba ya halatta ta shaha kulli duk wani abu wanda annaqawa bai halatta ta yi amfani da shi to yanzu yau idanunta suna ciwo kuma an ce idanun ba za su warke ba za ta samu sauki ba sai ta shaha wannan kulli kuma kullin yana da kanshi a cikin sa Imam Mali yace ni ya halatta ta sha, saboda ni yace fa inna dinallahi yusrun. Imam Malik yace addinin Allah ai sauki ne, wannan ayat Qur'ani ce, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Ba haka Allah yace ba? Kaga nassa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halatta lokacin da mace take ta kaba ta sha'a kulliya, halatta bai halatta ba. Amma yanzu lalura ta zo, sai Imam Malik sai fitamma da wani fikihu, amma kuma ba ƙarƙashin waɗanga hadisan ba, sai ya ɗauko ma wata ƙa'ida addinin Allah. Sauƙi ne kuma wannan magana da malamai suke faɗa, faɗa ce ta Allah maɗaukakin sarki. Allah ce yuridullahu bikumul yusra, Allah yana nuhin sauƙi gare ku, wala yuridu bikumul usra, Allah bai nuhin sanadi da ku. Sai an ka ce cin motsi haram, aka ce yanzu ga ka kai wani hali ba abin da za ka ci, kuma in baka ci ba ga al'ada mutuwa za ka yi. Sai ga motsi, aka ce ka gyara ka ci, aka ce ga abu ya matsare ma ga wuya, ya ƙi wucewa, bala'i ya kai ma inda ya kai, an je asibiti an kai ko ina. Sai ga likita ƙwararre ya ce ai wannan matsala irin ta duk wanda ta samai, in ba giya an ka koɓa ta durin nan ba, ba za a samu waraka. Aka ce ka sha don mi, dan a samu rayuwarka. Sallah aka ce wajibi na kai ta da tsaye, ba za ka dogara da komai ba, to yanzu ba ka yin tsaye. Sai aka ce ka dogara ga wani abu kai, yanzu ba ka iya dogara ga komai, ko da wani abu ka riƙa ba ka iya yin sallah da haka. An ka ce ka zauna kai, in ka yi zaunan ba ka iya yin sallar da zaune, aka ce ka jingina ga bango, ko ka jingina ga kujera, ko ka jingina ga wata sanda ka yi, ba ka iya jingina, aka ce ka kwanta geyen dama, bai iya an ka ce dawo hagu, bai iya an ka ce ka yi reren. Kaga duk wannan yuridu Allahu bikum al-yusra ni ai wala yuridu bikum al-usra, ya Allah yana nuna tsanani, sai a ce to da tsaye za ka yanta ko kana mutuwa. Ko Allah haka za a yi, a yi taka-taka haka nan har a gama, a wahalce. To kaga wannan sauki na wanda Allah ta'ala ya kawo mana a cikin addinin musulunci. Wa haddathani an malikin, ya ba labari daga Malik an Nafi'in, daga Nafi'in anna Safiya, lallai Safiya binta Abi Ubaidin, diya Abi Ubaidin ishtakat ainaha, idanuwanta ta yi ciwo, wa hiya haddun ala zawjiha, alhali tana mai takaba ga mijinta, wadina Abdullah ibn Umar, shine Abdullah dan Umar. Falam taktahil, bata shaha kwalli ba, hatta kadat ainaha, har idanunta sun yi kusa tarmasani, wata ruwaya tarmabani, ko ka ce tarmasan ko ka ce tarmaban, duk an samu ruwaya akan haka kenan. Sai da idanunta sun ka kasance tarmasani, da sabin ya kawo muku ko ko babun ne ban ji ba, babun ko na'am. Hatta kadat ainaha tarmabani, har sai da idanuwan da sun ka kasance suna kwantso, idanuwa na ciwo, ga kwalli na al-ismi, wanda da an sha yana ƙara ma ido gani sosai, duk abin da annan na ƙazanta yana tafiyar da shi. To ita wannan mata Abdullahi ɗan Umar, lokacin da mijinta Abdullahi ɗan Umar ya rasu ya koma ga Allah, tana ta kaba, idanuwanta suna ciwo, bata sha wannan kwallin ba, har sai da ya kasance idanuwanta suna kwantso. Qala Malikun, Imamu Malik yake cewa tudahhinul mutawaffa anha zawjuha, wadda mijinta ya rasu za ta shaha jikinta da mai da zaiti da mai, amma wanda yake mi bai da ƙanshi, wa shabrik, ko abin da ya shahi mai na riɗi tana shaha ma jikinta. An gane ko? Yanzu kaga mun san nau'ukan mai waɗanda ba su da ƙanshi, to wannan in tayi wanka tana ishara ma jikinta wadanda ba su da kanshi wa ma ashbaha zalik kage yace da abin da ya kama da wannan izala me kun fihi tibun kaga ni ko in babu kanshi a cikin sa saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zaid ya ambaci shibrik wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da haka imam malik ko Allah ta'ala ka ji kansa da rahama to kun ga wadanga abubuwan da ya ambata sai ce wa ma ashbaha zalika dan abakka da zamanin da kake da lokacin da kake da inda kake saboda haka zamanin ka da lokacin da kake da garin da kake da inda kake sai ka ga wani irin nau'in maina wanda ba ya da kanshi saboda haka kaga in ka je a kasuwa za ka samu to saboda haka ba laifi wanda yan taya wanka ta dan shawa ma huskarta da hannuwanta da ka'awanta musamman kaga lokacin da ake bukata da shawa mai kaga kamar irin lokacin ni irin lokacin dari kaga in kai wanka baka dan shawa mai ba zaka yi jikin naka ba dadi to idan za ta shawa bukatar ta kama ta shawa to sai a samu wanda bai da kalshi sai ta shawa qala malikun imam malik yake cewa wala talbasul mar'atul haddu mace wadda take tana ta kaba ala zawjiha akan mijinta ba za ta daura shay'an wani abu min alhalyi na abin da ya shafi kayan kawa ba khataman ba ta sa zubin hannu ba kayan kawa ba ne wala khalqalan ba ta sa munduwa kawa ko ta hannu wala ghayra zalika balle wani wannan min alhalyi na abin da ya shafi kayan kawa duk ba ta sawa wala talbasu shay'an ko ba ta daura wani abu min al-asbi na abin da ya shafi bargo al-as sutura wadda take tana da kauri tana da shawa ba za ta yi ba illa an yakuna asban ghalizan kaga yace sai ya kasance wannan suturar ya kasance tana da kauri tana da kauri ba ta kawa bace wala talbasu thawban masbughan sa'annan ba za ta daura sutura wadda an kare ne ba bi shay'in da wani abu min as-sadqi narini illa bis-sawadi sai abin da yake baki nan dai abin da ake son a nuna duk wata sutura wadda aka cewa ga ta ta kawata ga wannan matan ba za ta sa ba saboda kun san abin mataki mataki na akwai wadda suturar da ta dauka ita ta kawa ita wata ta shiga kitchen na gare ta wata suturar da ta dauka ta sawa ita wata in za ta share gida ita ta kasawa wata suturar da ta dauka ta kawa wata in za ta kakkaba gizo-gizo dakin ta ita za ta sawa ita wurinta ba sutura ta ta kawa ba amma wata wurinta ita ce ta kawa saboda haka wajen abin da ya shafi nau'i na sutura wanda mata suke sawa bangaren ta kaba ba za ka yi musu hukunci guda ba kowa gurgurunsa kowa gurgurun matsayinsa ina ba ta an fahimta kenan duk abin da za a cewa wance suturar da ta sa sutura ce ta kawa to ita an ka hana amma duk suturar da za a cewa wance suturar da ta sa ai irinta ba irinta take sawa ba ba ta kawa ce a gunta ba to wannan babu komi dan ta sa ta muna fahimta wannan wala tamtashitu sa'annan kuma ba za ta shata kanta ba ba za ta wanke kanta ba illa bisidri sai da abin da ya shafi magarya mun san magarya ko kun san tana da koma to kuma magarya tana da kamshi kaga ba ta da kamshi saboda haka kun ga mace ai tana akwai bukatar ta wanke kanta an bayyanta yadda musulunci yace mi ya halatta ta yi wanka illa da ma abin da ba za a sa sabulu wanda yake mai kamshi ba ba za a shawa mai mai kamshi ba to haka kan yana yiwa in tabbashi haka nan damuwa ta shige ta ko ba gaba to in za a wanke kan kuma kar a sa sabulu wanda yake mai kamshi kada ta yi hakan wa ma asbahu da abin da ya kama da shi mimma la yahtamiru fi ra'saha ga abin da yake idan ta sayi ba zai murda abin da ya shahi gashin kanta ba wa haddathani an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi da khala ala ummi salma ya shiga wajen ummu salma wa hiya haddun ala abi salama tana ta kaba ga abin da ya shahi Abi Salma wa qada ja'alat ta sanya ala ainaiha akan idanuwanta sabran kaftuwa fa qala sayyi ma hadha ya ummu salma menene wannan ya ummu salma fa qala tace innama huwa sabrun kaftuwa ci ya rasulullah ya manzon Allah qala ci ja'alihi fil layli ki sanya shi da daddare wan sayyi bin nahar ki shafi da rana qala malikun imam malik yace al idaru ala sabiya takaba ga abin da ya shahi yariya allati lam tablugu al mahida wadda bata kai matsayin ta ya haila ba mijinta ya rasu ka hayatihi kama siffar sani alallati kad balagat al mahida ga wadda ta kai ta ya haila ma tajtanibu al mar'atu al balighatu abinda duka san mace baliga tana nisan ta sa idan mijinta ya rasu to haka nan ma karama yariya idza halaka anha zawjuha mijinta ya rasu qala malikun imam malik yace tuhiddul amatu boya tana yin takaba idza tuwasi anha zawjuha mijinta ya rasu shahrayni wata biyu wa khamsa layalin da kwana biyar misla iddat hadda kasan iddata qala malikun imam malik yace laysa ala ummil waladi kaje yadi imam malik ga hina yana ta zuma da fawaid wadanda baka samu ba a can ita ummul walada boya wadda an ka je wajen yaki aka raba ganimar yaki aka baka ko ka je kasuwa ka sota da kuɗinka ka taka ta ta haihu to wannan bata kasance ba gare ta idadun babu takaba akan ta idza halaka anha sayyiduha in shugabanta ya rasu wala ala amatin haka nan babu takaba akan buya amma nan buya ana nufin kinna wadda ka sai buya ta ka sai ka aje ta dan nan gaba in ta taso ka sai su a kawai ka kite ka su aka samu kuɗi ya mutu an ha sayyiduha wadda shugabanta ya rasu idadun babu takaba akan ta wa innamal ihdadu ala zatil azwaj kaja imam malik yace abin sani dai takaba tana na akan waɗanda sun ka kasance suna da ni suna da bazajen su na aure ala haddi qaulillahi ta'ala walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra wa haddathani an malikin annahu balagahu anna ummu salma zawjan nabiy sallallahu alayhi wasallama kanat taqulu ta kasance tana cewa tajma'ul haddu ra'saha mai takaba ta hada kanta lokacin da za ta wanke bisiriri ta sa abin da ya shahi magarya wa zaiti haka nan za ta sa mai wanda ne wanda bai da kanshi sai ta wanke in bukata ta ka babin takaba ne ya kare sai kitabur radha littafi wanda ke magana akan abin da ya shahi shayarwa insha Allah za mu dakata ana kun ga wallahi dadin musulunci kenan kuma dadin zuwa makaranta kenan kun ga rayuwar mu gaba dai tun tahuwa kaduna har ka koma ga Allah ba sake kake ba komi na na musulunci yayi ne ya tsara ba aure in zaka nemi matar ko ba haka ba an ce ga da zaka neman ga inda zaka je ka neman kayan ayi auren sai sharuɗa da kaza da arkan sun kammala bayan sun kammala an dauko mata an kawo ma gida akwai ka'idodi akwai dokoki kai akwai haƙƙi akan ka ita akwai haƙƙi akan ta gashi nan kuma ana rayuwar kai mala an kai yau kuma gashi mijin ya rasu ya koma ga Allah amma duk da haka kuma ga da musulunci yace mace ta yi to kaga musulunci shi dai adda wannan don Allah tsakani da Allah in ba mu halarta makaranta muna zuwa wuraren da ake karatu tuka ya za a yi mu san waɗannan hukunce-hukunce to Allah ta'ala ya taimake mu abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki ɗaya na'am ban ji ba.